This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma a kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com a duk lokacin da ake bukata. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jummai Ali a daidai wannan lokaci dauke da shirin mu na safe daga nan sashin Hausa. Yanzu bari mu fara da jin kanun labaran duniya.
Shugaban Najeriya ya fara ziyarar aiki a nan Amurka inda zai sharwari da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kuma zai kada ƙuri'a akan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Iran da gigan ƙasashen duniya akan shirin nuclear Iran ɗin. Shugabar ƙasar Jamus kuma ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa ƙasar Girka wasu daga cikin bashin da ake binta.
To an gaishe ki, wasu 'yan tawagar zuwan Buhari Amurka sun bayyana zatonsu a wannan ziyara.
Idan babu tsaro to komai ba zai tafi daidai ba, amma idan aka samu tsaro sai a tabbatar da kuma an ba muhimmanci ga harkar ilimi, bayan harkar ilimi harkar ma'adani da kuma harkar noma.
To shin Hafsan, hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya, menene dalilin canza sunan shirin sojojin tsaron Borno daga operation zaman lafiya zuwa lafiya dole?
Kowa 'yan Najeriya suna neman zaman lafiya, to tunda su sun ce ba sa son zaman lafiya, to mu za mu kawo zaman lafiya da dole insha Allah. To shi yasa muka canza wannan salo.
To akwai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa, amma fa duk sai bayan kun sha cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Jiya Ladi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar kwanaki uku ko kuma hudu a nan Amurka, inda zai yi sharwari da takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama. Ana sa ran cewa barazanar kungiyar Boko Haram ya zama a kan gaba a shawarwarin da za su yi a yau Litinin a fadar shugaban Amurka ta White House. Amurka tana son ta fada da taimakon da take baiwa Najeriya wajen yaƙi da 'yan yaƙin sa kan waɗanda suka zafafa kai hare-hare tun lokacin da shugaba Buhari ya ɗare kan ragaman mulki a watan Mayu. Tana kuma yiwuwa shugabannin biyu za su taɓo shawarwarin yi wa harkokin tattalin arziki da na siyasar Najeriya kuskurima da nufin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare. Wannan ce ziyarar shugaba Buhari na farko a nan Amurka bayan da ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Maris. Ƙasashen biyu, Najeriya da Amurka, suna ɗokin inganta dangantaka bayan dangantaka ta raunana na wasu 'yan shekaru ƙarƙashin tsohon shugaba Goodluck Jonathan. Jami'an Najeriya na wancan lokacin sun yi watsi da taimakon da Amurka ta yi ta yin bayarwa domin murƙushe 'yan Boko Haram, har ma bayan da ƙungiyar ta sace fiye da 'yan mata 'yan makaranta mai tan a watan Mayun shekara ta 2014.
An shirya yau Litinin idan Allah ya yarda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai jefa ƙuri'a akan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran, a yayin da dukkanin wakilan kwamitin biyar na dindindin suke da hannu a shawarwarin da aka yi da Iran. Kusan za a ce za a iya yin na'am da ƙudurin. Kwamitin sulhun zai jefa wannan ƙuri'a ce a yayin da su wakilan Majalisar Dokokin Amurka za su nazarci yarjejeniyar da aka kulla. Jiya Lahadi, gwamnatin Obama ta tura majalisar yarjejeniyar. Wakilan majalisar ɗinkin duniya suna da wa'adin kwanaki 60 da don yin nazarin yarjejeniyar, yayin da wasu wakilan majalisar 'yan Republican suke cewa ba za su yarda da yarjejeniyar ba. Shi kuma Obama ya yi alkawarin cewa zai hau kan kujerar naki akan duk wani yunkurin da majalisar ta yi na lalata wannan dabara.
Shugabar Jamus Angela Merkel ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa ƙasar Girka wasu daga cikin bashin da ake binta, amma kuma ta ce gwamnatinta za ta yi sassauci a sabbin shawarwarin da za a yi akan yadda ƙasar Girka za ta tsara yadda za ta biya bashin ceton tattalin arziki da aka bata. Jiya Lahadi, shugabar ta yi wannan furucin a wata hira da wani gidan talabijin ya yi da ita. Haka kuma ta ce ba za a tilasta wa ƙasar Girka ficewa daga cikin ƙungiyar ƙasashe 19 da suke amfani da takardun kuɗin euro ba. A ranar Juma'a ta faɗa wa wakilan Majalisar Dokokin Jamus cewa ficewar Girka daga cikin ƙungiyar zai haddasa rudani. Ms. McCall ta yi wannan furucin ne a yayin da bankunan ƙasar Girka suke shirin buɗewa a karon farko cikin makonni uku domin 'yan ƙasar su samu sukunin fitar da kuɗi. An ƙayyade cewa a duk mako mutum yana iya ɗaukan dala 455. A can ƙasar Girka kuma a wannan makon Prime Minister ƙasar zai ƙara tunkara wata ƙalubala a yayin da gwamnatin sake neman amincewar Majalisar Dokokin ƙasar a kan sabbin sauye-sauyen da masu baiwa ƙasar bashi suka buƙaci ta yi kafin a sake bata rance.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akalla mutane 43 aka kashe, fiye da 100 kuma suka ji rauni a kusa da birnin Aden, da birni na biyu mafi girma a ƙasar Yemen, a jiya Lahadi. Jami'ai sun ce 'yan Houthis su ne suka kai hare-hare. 'Yan yakin sa kan ƙungiyar na Houthis sun yi watanni suna gumurzu a yayin da suke fafatawa da sojojin da ke biyayya ga gwamnatin ƙasar wadda ke gudun hijira. Wani watanni hudu da suka shige sojojin taron dangin da suke karkashin jagorancin kasar Saudi Arabia sun kai hare-hare ta jiragen saman yaki domin goyon bayan shugaba Abdurrabu Mansur wanda ke gudun hijira a birnin Riyadh a kasar Saudi Arabia. A makon jiya, Majalisar Dinkin Duniya ta bada rahoton cewa tarzomar da ake yi gami da hare-haren da ake kaiwa da jiragen saman yaki sun kashe akalla fararen hula 1,670 tun watan Maris, a yayin da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a kasar, rikicin da ya tilastawa dubban 'yan kasar Yemen ficewa daga kasar ta hanyar shiga mota ko kuma jiragen ruwa.
Sojojin Ukraine da 'yan tawaye waɗanda Rasha ke goyon baya suna zargin junansu da laifin kai hare-hare a kan gidajen mutane a ciki da kuma kusa da birnin Donetsk da ke hannun 'yan tawaye da yaƙi ya daidaita. Jiya Lahadi, 'yan sandan ƙasar suka ba da rahoton cewa an kashe farar hula 4 cikin kwana ɗaya. Jami'an sojan Ukraine sun ce sun lura da lokacin da 'yan tawaye suka harba makamai masu linzami a kan tsakiyar birnin, sannan suka karkata akalar hare-haren a kan sojojin Ukraine da suke kusa. To, amma wani babban jami'in 'yan tawaye mai suna Edward Basurin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Reuters cewa shi ba shi da wani bayanin da zai bayar a kan hare-haren da masu lura da harkokin siyasar ƙasar suka ce su ne mafi muni da aka gani tun watan Fabrairu, lokacin da aka ba da sanarwar tsagaita buɗe wuta. Tambayar da Mr. Basurin ya yi shi ne cewa ana zaton 'yan tawaye za su kai wa kansu hari. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce fiye da mutane 6,000 ne aka kashe.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, wasu 'yan tawagar da suka biyo Buhari zuwa Amurka, wato shugaban Najeriya, sun bayyana zatonsu game da ziyarar. Ga yadda suka tattauna da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto.
Kamar da kuka sani, wannan tafiya ta shugaban Najeriya tana da masu rikiya da yawa, da suka da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da sauransu, kuma za a taba batutuwa da yawa a lokacin wannan tafiya din. Ɗaya daga cikin batutun da ake zaton watakila za su kunna kai ita ce maganar auratayyar jinsi ɗaya, da wasu rahotanni suka nuna cewa watakila wasu hukumomin Amurka sun nemi su cusa wannan cikin tattauna da za a yi da wannan tawaga ta shugaban Najeriya. Yanzu tare da ni na tare da Honorable Faruk Adamu Aliyu, ɗaya daga cikin na kusa ga shi shugaban ƙasan kuma fitaccen ɗan siyasa a wannan majalisar Najeriya. Alhaji Faruk, meye kuke ji game da wannan batun auratayya na jinsi ɗaya da ake nuna kamar zai fito daga cikin wannan tafiyar ta?
To, ya'azubillah, na farko, Najeriya musulmai ne mu da kiristoci, kuma addinanmu gaba ɗaya ba su yadda da wannan ba. Addinanmu sun yi Allah wadai da irin wannan abu, kuma na tabbatar shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari koda wannan magana za ta taso na tabbatar zai Allah wade da ita domin Najeriya da ƴan Najeriya ba su amince da wannan ba kuma ƴan Najeriya ne suka zabe shi
to ka san a wurin Amurkawa tunanin su yaya bambanta nan da mutanen Najeriya wanda yasa rake cewa su kusocin gwamnatin watakila za su tantabi shi shugaba Buhari da ita dukkan rayuwar da ake nuna a Najeriya suna nuna mutanen Najeriya kamar da ka nuna ba sa so to amma kuma akwai harkar diplomasiya a cikin tattaunawa wannan shugabanni din ta yaya za su tankare wannan kenan
to magana dai ita ce kowa da kasarsa kowa da yadda kasarsa take Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ne da yadda kasar Najeriya take shugaba Barack Obama shi kuma shugaban America ne akwai yadda America suke dabi'ar su da abubuwan su wannan abu muna Allah wade da shi kuma na tabbatar idan aka matsa na tabbatar shugaban Najeriya ma zai Allah wade da wannan magana domin Najeriya da yake mulkin ta Najeriya da yake jagorancin ta ba ta yadda da shi ba addinin mu ba yadda shi ba saboda haka na tabbatar komai diplomasiya ba yadda za mu yadda da wannan abu
to madalla to kamar da nace shugaba Muhammadu Buhari yana tafiyar da ƴan kasuwa da yawa a cikin wannan tafiya da daga cikin su shine Sardauna Habib ku ƴan kasuwa me kuke so ku ga an samu daga cikin wannan tafiya
eh muna son mu ga an ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin Najeriya da America da kuma ba da dama a samu ci gaba da su noma da sauran ayyuka
kama akwai su takamammun sana'o'i ko ayyuka da kuke son ku ga an karfafa haɗin kai ta yin su tsakanin Amurka da Najeriya
eh kaman dai noma na farko da kuma ƙara bunƙasa hanyoyin ilimi da ilimi na kimiyya da na fasaha
to mun goyi Alhaji Abubakar Musa kai ma ɗan kasuwa ne kai me kake so ka ga an samu daga cikin tafiya
to babban abin da muke sha'awa mu gani shine a gyara tsarin tafiyar da gwamnati idan aka inganta hukumomi to abubuwa za su yi kyau kuma abubuwa za su tafi daidai
okay to bayan shi akwai wani fanni da kake son kaga an tabo a cikin bayan wannan
to babban dai abu shine tsaro idan babu tsaro to komai ba zai tafi daidai ba amma idan aka samu tsaro sai a tabbatar da kuma an ba muhimmanci ga harkar ilimi da kuma bayan harkar ilimi harkar ma'adani da kuma harkar noma
To haka yake sai kuma mu tsallaka mu koma a Najeriya zamu ji cewa sabon hafsan sojojin ƙasa na Najeriya din ya ziyarci Borno da Yobe menene dalilin ziyarar da kuma canza sunan shirin rundunar da yake kai ko kuma yadda suke yaki da ta'addanci a jihohin da farko ya fara da fada wakilin mu Haruna Dauda Biyu inda ya fara da tambayar sa menene dalilin ziyarar
wato abin da ya kawo nan shine na samu na ga sojoji na mu yi sallan Eid al-Fitr tare da su kuma na ga yadda suka kasance ta hanyar aikin da suke yi wato kamar ta kayan aiki da kuma musamman ma ta yadda zamu samu mu maganta wannan ƴan ta'adda wato na Boko Haram da muke yaki da su.
Rinka da gashi ka canza ko kuma ka canza wannan suna daga wanda ake kira Operation Zaman Lafiya zuwa Lafiya Dole. Kaman menene dalilin canza wannan suna ne wani alfanu yake da shi?
Wayannan sun yi zaman lafiya. An yi a zona lafiya da su suke. Kullum muna zaune sai su kawo mana hari. To dole mu samu wata salo wanda za a maganta wannan tunda kowa ƴan Najeriya suna neman zaman lafiya to tunda su sun ce ba sa son zaman lafiya to mu zamu kawo zaman lafiya da dole insha Allah to shi yasa muka canza wannan salo kuma muna fata wannan canji zai sake kuzari ma sojojinmu da kuma ƴan ƙasa gabaki da su goyi bayan mu, su san cewa wannan kowa yana neman zaman lafiya, kuma wanda baya so to dole zamu sashi ya zauna lafiya.
Koke da su jama'a ke musamman ma sojojinku na cewa kamar idan wani abu ya same su ba sa samun kulawa na musamman, shi yasa ba suka sa gaimi wajen yakan waɗannan ƴan ta'adda ba. Wannan albishi zaka ba su ganin cewa ka shigo an kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin da suke fuskanta.
Insha Allah, Allah yana tare da mu, kuma zamu kokari daidai gurgurdo. Kasan shi shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari yana ya ba mu goyen baya yadda zamu maganta wannan fada da muke da ƴan Boko Haram, kuma kayayyakin aiki sauran abubuwan da suke nema na moral rayuwa so da za su samu kwanciyar hankali su yi aiki nan da gaske ta wajen ta fannin lafiya, daga wajen sa kayan su da kayayyakin aiki musamman. Insha Allah zamu ba su, kuma za su samu canji sosai na gaske, ba na wasa ba.
Kai ma mutanen Kwandiga alƙawari cewa su koma gidajen su nan da sati guda, ku za ka yi mana ƙarin hasi game da wannan batu?
To yadda naje kasan ina can tare da kai, ina fata kana wajen, ka ganye da wajen yake ba kowa, amma akwai sojoji, kuma ba za mu ci gaba da zama haka ba, dole sai mun dauki matakai so da dalilin mutane su samu su koma mahallin su. To in muka bari wayannan mutane suna raza zamu kullum, to ba za mu taba samun ci gaba ba. To insha Allah, alƙawarin da zamu ka doka shine zamu basu kariya da gaske, zamu ƙara sojoji a wajen, kuma insha Allah muka ƙara za a samu zaman lafiya, kuma za su samu kwanciyar hankali su koma gidajensu su shiga ayyukan da suka saba, noma da kuma kasuwanci, insha Allah.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Rayuka suna ta salwanta.
To kada ya ashafa, labaran suna zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Ibrahim Alfa Ahmed.
Kula da jikinsu shi kanshi, wato general maintenance, wato a sayi turare ne a fesa, ko kuma a ba turare za a fesa ba, za a sayi wani sabulu na musamman ne, wannan an shirya shi kuma a kowane wata ana kan sa musu naira 101.
Gaskiyar magana, abin da ya faɗin gaba ɗaya baya kan lissafin abin da yake a zahiri da kuma abin da muka sani. Abin da suke samu din, ko abin da ake kashewa a harkokin tafiyar da majalisar dokoki da santocin Najeriya, bai ɗauki kashi 4 cikin 100 na kasafin tarayyar Najeriya ba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. A shirin mu da ya gabata, barista mai nasara Ibrahim ya fara yi mana bayanin irin albashin da yace ana ba ƴan majalisun dokoki guda biyu na tarayya, wato majalisar dattijai da ta wakilai. Ya kuma ce ba ma albashin nasu ne matsala ba, irin kudaden allowance da ake basu nan matsalar take, domin allowance kala-kala sun kai 15, wasu wata-wata, wasu bayan watanni uku-uku, wasu shekara-shekara, wasu kuma sau ɗaya tak a wa'adin aikinsu, wasu kan ma ya ce duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. To a yau zai kammala faɗa mana kudaden allowance da ya ce ana biyan ƴan majalisar. To amma kuma za mu fara jin martani daga bakin wani ɗan majalisar wakilan wanda ba baƙo bane a cikin wannan fili, wato Ahmed Rima, wanda yake wakiltar mazaɓar Misau da Dambam daga jihar Bauchi a majalisar wakilai ta tarayya. Barista mai nasarar Ibrahim shi ne zai fara ci gaba da yi mana bayanin kudaden allowance ɗin na ƴan majalisa.
To sannan kuma ana so duk kowane ɗan majalisa ya zama a kullum abin da ke faruwa a ƙasar nan ya sani, komi ne kanshi yana caji sosai, ya san abin da ke faruwa. To saboda haka ne sai aka shiri cewa za a bada wani allowance na musamman wanda za su rika sayan jaridu, wato newspapers, za su rika sayan jaridu don su rika karantawa a kullum don duk abin da ke faruwa a ƙasar su sani. To a wannan shi ma an riga an cire cewa naira 303 da naira 760 shine na ɗan majalisar dattawa, 200 kuma da 97 da naira 781 shi kuma wannan shine wanda yake ɗan majalisar wakilai, shi kuma wanda zai saya na jaridu da zai karanta da magazin da zai rika duba don ya san abin da ƙasa da duniya ke ciki. Sannan sai kuma wani abu wanda ya shafi kula da jikinsu shi kanshi, wato general maintenance, wato a sayi turare ne a fesa, ko kuma a ba turare za a fesa ba, za a sayi wani sabulu na musamman ne, ko wani abu dai wanda zai yi daidai da daraja ko kuma mukamin alfarma da Allah Allah ya basu, to wannan shine ake kira general maintenance, wanda zai maintain din shi ya rika idan da ka ganshi kai kanka zaka san eh wannan babban mutum ne, honorable ne, mutum ne mai alfarma a ƙasa. Wannan an shirya shi kuma a kowane wata ana kan sa musu naira 101 da naira 320 ga ƴan majalisar dattawa. Su kuma na wakilai suna da 99 da naira 260. To sannan bayan nan kuma ana so duk wanda yake yana a muƙami wani alfarma irin wannan ya fito tare da muhibba da kima da kuma ƙwarjini. Wato don haka shine aka ce wato an shirya musu wani kuɗi na kaya da za su rika sawa, wato su rika sanya sutura yanda za su rika fito daban, yanda da ka gansu eh za su zama mutum ne mai ƙwarjini wanda ya cancanta ya shiga wurin nan yayin magana da sunan dattijo ko kuma mutum mai alfarma a ƙasa. To wannan akan shi aka shirya musu cewa a kowace shekara za a ba kowa naira 500,000 da naira 1,506,600 shine ga ƴan majalisar dattawa. Su kuma ƴan majalisar wakilai naira 496,303. Wannan su rika canza kaya ne, su rika fitowa tsaf-tsaf, suna ƙara ƙwarjini da kuma muhibba. Sannan sai shi albashin nasu, duk wannan bayanin da nake yi sai kuma wani da ya shafi aka ce wahala, wato wata wahala ta kwado wanda ba su santa ba ko ta yaya ne
mutu a hanya,
yawa wata wahala dai ko kaya ta taka kafa kai mutun ya taka kaya, ko irin lokacin da aka ce inspector general ya bada umarni an rufe majalisa, wani ya je hawan katanga ya dan yi hwado ya ji ciwo ko kusa ta soke shi, wa irin waɗannan dai waɗanda ba a tsammani, shine aka ce to a kowace shekara kowanne dan majalisar dattawa zai dauki miliyan 1 da naira 250,000, shi kuma dan majalisar wakilai zai dauki miliyan 1 da naira 245,000 da naira 125,000. To waɗannan idan aka hada su basi an cire su daban ne daga cikin ainihin albashin abinda ake kira basic salary. Albashin daban yake wannan albashin, kika duba zaki ga jumla albashin gaba daya shine miliyan 3,543,750, wanda idan aka cire haraji da sauran abubuwa da ake ciccirewa na kaida na hukumance zai dawo madan majalisa dattawa da miliyan 2.5, shi kuma dan majalisa wakilai na da miliyan 2,492,250.
To kinga kenan a wata,
a shekara, a wata, a wata kenan muke magana. To kinga idan kika lura da wannan abun, wannan kudin da muke magana na basic salary wanda shine na dan majalisar Najeriya yake na biyu a duniya, wanda sauran waɗancan kasashe ba su da waɗannan arrangements allowances guda 15. To idan aka hada sai ta yi daidai da waɗanda ke hasashen cewa eh dan majalisar Najeriya shine wanda yake dauka albashi mafi tsoka a duniya.
Idan an yi jimlan wannan gaba daya ga mutum daya a majalisar dattawa nawa yake samu a wata?
To mutum daya a majalisar dattawa yana samun kusan naira miliyan 30 kenan a wata, dan kuma majalisar wakilai yana samun kusan majalisar dattawa na samun miliyan 42 ne da 1,525, shi kuma
a wata,
a wata kenan. Shi kuma dan majalisar da wakilai yana samun kusan miliyan 30 a wata in aka hada da albashi da allowances da sauransu kenan. To amma wajibi ne idan mutum zai nazarin wannan sai ya tantance wane ne wanda yake sai a shekara hudu ake bada. To shi yasa zaki ga wani watan sun samu kuɗi da yawa, wani wata kuma sai ya zama bai kai mu haka ba, saboda ba kowane allowance ne ake ci a wata, wani kwata-kwata ake ci, wani shekara-shekara, wani kuma sau daya yake zuwa a cikin shekara hudu. To tsarin abin nan nasu kenan. To kuma idan kika kwatanta da abubuwan da ke faruwa a ƙasashen duniya, yawanci ayyukan nan akan yi shi na wucin gadi ne, ma'ana suna zaune tare da cikin al'umman minti da suke wakilta, ta nan ne za su fi sanin menene abun da ke damun mutanen su, menene abun da mutanen nan ke bukata, menene abun da wace irin dokoki ma ake wa in an yi su ne zai shafi talaka na kan titi ya san cewa akwai hukuma, akwai kuma doka, kuma an yi ta ne domin ƙasa ta ci gaba. To waɗannan in kika lura sai ki ga duk yawanci in aka kwatanta da yawan kwanakin da suke yi suna hutu, da yawan kwanakin da suke suna aiki, sai ki ga aiki ne suke yi na wucin gadi, ba aiki ne na dindindin wanda zai ce har wannan yayi daidai ba. To wannan ke kawo dalilin da yasa zaki ga aikin nasu ke ki ga dan kalilan ne a cikin shekara hudu in aka kwatanta da kudin da ake kashewa a kansu.
wato na ji dadin wannan dama da na samu domin in ƙara bada haske kan wannan barista ko lawyer ko ƙwararre da ya bayani kan kasafi da kuma albashi na wakilan majalisar dokoki na tarayya da sanatocin su. Gaskiyar magana abin da ya fadin gaba daya baya kan lissafin abin da yake a zahiri da kuma abin da muka sani. Babu kuma dalilin da wani zai yi ƙarya ko daga bangaren majalisa ko kuma daga bangaren al'umma domin ya biya wata bukata ko burge wani. Gaskiyar magana shine albashin ƴan majalisar wakilai na tarayya idan ka tantance shi ainihin tsagurin albashin bai kai naira miliyan 2 ba bisa yadda tsari yake. Maganar cewar kuma ita majalisa tana sama da fadi ko cinye kuɗin al'umma akan wannan harka ba gaskiya bane. Kasafin majalisar dokokin tarayyar Najeriya da sanatocin sa kwata-kwata abinda ake warewa a shekara naira biliyan 130. Akwai cibiyoyi daban-daban da suke karɓan kuɗi da albashin su a cikin wannan kasafi. Na farko akwai cibiyar nazarin harkokin majalisa. Sa'annan akwai kuma hukumar tabbatar da da'adabin doka ta ƙasa wato Code of Conduct. Akwai kuma hukumar kare ƴanci da haƙƙoƙin ɗan adam da kuma cibiya ko hukumar karɓan ƙararraki da kuma ainihin ita sakatariya ta tafiyar da harkokin majalisa. Ga kuma masu ba da shawarwari ko wanda ake tuntuɓa su lokaci-lokaci su yi aiki ga majalisa wajen tantance kasafin kuɗi ko wani abu su ma daga cikin abin da ake samu na kasafin nan shi ne ake biyan su. Kana kuma akwai waɗansu cibiyoyi kamar na watsa labarai. Aƙalla ba a ƙasar ba kowane sa'a gudanar shirin talabijin da aka nuna zaman majalisar wakilai ko zaman majalisar sanatocin Najeriya ana biyan tsabar kuɗi naira miliyan 7 ne zuwa miliyan 10 a cikin kowace sa'a. A rana sa'a nawa ake yi? Zama nawa ake yi na kwamitoci ko na tsagurar ita majalisa daga cikin wannan kasafi ake yi? Saboda haka idan ka tara kasafin majalisar dokokin tarayyar Najeriya gaba ɗaya da sanatocin wato bai kai kashi 4 cikin 100 na kasafin tarayyar Najeriya ba. Kada amince sashin majalisa da doka sashi ne mai zaman kansa idan ka cire tsari ko sashin gudanarwa da kuma shari'a a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka abinda suke samu din ko abinda ake kashewa a harkokin tafiyar da majalisar dokoki da sanatocin Najeriya bai dauki kashi 4 cikin 100 na kasafin tarayyar Najeriya ba.
Dan majalisar wakilan tarayya Ahmed Rima daga mazabar Misauda Dambam a jihar Bauchi. Masu sauraro, idan dai ba a manta ba, shi masanin shari'a mai nasara Ibrahim ya bayyana kuɗaɗen alawus har guda 15 ne. Shin ya cancanci a ba ƴan majalisa waɗannan ko kuma dai akwai alamun lauje a cikin naɗi game da wannan? A biyo mu a shiri na gaba, za mu bi su ɗaya bayan ɗaya da shi Ahmed Rima kafin mu ji ta bakin Sanata Ali Ndume daga ɓangaren majalisar dattijai. A kasance lafiya.
To, kafin mu karkare ga labarai amma a takaice.
Jiya Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar kwanaki 4 na Amurka, inda zai shawarwari da takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama. Ana sa ran cewa barazanar ƙungiyar Boko Haram ya zama a kan gaba a ajandar shawarwarin da za su yi yau Litinin a fadar shugaban Amurka ta White House. An shirya yau Litinin idan Allah ya yarda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai jefa ƙura a kan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar da aka ƙulla a kan shirin nukiliyar Iran tsakanin Iran ɗin da giggan ƙasashen duniya. A yayin da dukkan wakilan kwamitin biyan na dindindin suke da hannu a shawarwarin da aka yi ta yi da Iran, kusan za a ce za a yi na'am da ƙudurin. Shugabar Jamus Angela Merkel ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa ƙasar girka wasu daga cikin bashin da ake binta. To, amma kuma ta ce gwamnatinta za ta yi sassauci a sabbin shawarwarin da za a yi a kan yadda ƙasar girka ɗin za ta tsara yadda za ta biya bashin ceton tattalin arziki da aka bata. Jiya Lahadi ta yi wannan furuci.
So, muna godiya. Kafin mu karkare shirin gaba daya, muna mika sakon ta'aziyya ga Abubakar Salihu Abubakar da aka fi sani da Lamido, wanda ya rasa yayansa Haruna Salihu Abubakar Malam, wanda ya rasu a unguwar Kabuga da ke Kano a watan nan 2 ga wata, wanda muna fatan Allah ya gafarta masa ya kuma kyautata karshen mu. Sai kuma Kabir Isa Jikamshi, shi ma muna mika ta'aziyyar rasuwar yayansa Alhaji Haruna Isa Jikamshi, malami a kwalejin Isa Kaita da ke Katsina. Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya kuma kyautata namu karshen. Da haka muka kawo karshen shirin wannan safiya a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa, sai kuma wanda ya jagoranci shirin Tuwahiro Diodone, sai injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman, sai ni Usman Kabara, daga nan birnin Washington DC nike cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.